dans le monde. Merci pour votre fidélité à notre.
Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis 7 ga watan Satumba shekarar 2023. Muhammad Lalo ne tare da Aisha Ma'azu muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa manyan jami'an adawa a Najeriya sun ce za su dangana da kotun kolin kasar bayan da kotun sauraron kararrakin zabe ta yanke hukuncin cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu ne lashe zaben shugaban kasar da aka yi a watan Fabrairu.
Menene dama abun nan ba ana ce mata kotun Allah isa ba? Za mu je idan muka je shi ma bai gansar da mu ba akwai kotun Allah.
A jamhuriyar Niger kuwa za ku da cewa hukumar 'yan sandan birnin Yamai ta umarci jagororin zanga-zangar adawa da zaman sojin Faransa a kasar da su mutunta doka bayan rahotanni suka nuna cewa mutane na fakewa da zaman dushen din don tafka ta asa ciki har da yawa mata fyaɗe.
Akwai wanda ke zuwa domin su nuna goyon bayan su ga gwagwarmaya da mun ka tsara na ganin cewa sojojin Faransa sun tafi, amma akwai kuma mun sani wasu da niyyar da sun ka zo da shi shine su bata wannan zaman dirsi.
Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Zainab Babaji za ta karanto mana da kuma labaran wasanni. Ta bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an gode lafiya. Ga labaran duniyar. In takarar manyan jami'an adawa a Najeriya sun ce za su sake ɗaukaka ƙara kan hukuncin wata kotu da ta tabbatar da nasarar Bola Tinubu a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a watan Fabrairu, inda suka yi ikirarin cewa an tafka maguɗi sannan akwai kurakurai, inji lauyoyinsu. Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP da ya zo na biyu da ɗan takarar Labour Party Peter Obi wanda ya zo na uku sun roƙi kotun da ta soke zaben suna zargin cewa komai game da wannan zabe na cike da maguɗi da kuma gazawar hukumar zabe na tattara sakamakon zaben ta hanyar yanar gizo. Suna so a tumɓuke Tinubu. Sai dai kotun sauraron kararrakin zaben shugaban ƙasa a ranar Laraba ta yi watsi da kararrakin da suka shigar ɗaya bayan ɗaya a hukuncin da kotun ta ɗauki sama da sa'o'i 11. Hukuncin ya biyo bayan irin sadan da aka yi a shekarun baya a zabukan da suka gabata a kasar wacce ta fi kowace yawan jama'a a nahiyar Afirka, inda babu wata shari'ar kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasa da ta taba samun nasara tun bayan da Najeriya ta koma kan turbar demokradiyya a shekara ta 1999. Japan ta harba roka mai na'urar hango nesa wadda za ta iya bibiyar gano tushen duniya. Hukumar binciken sararin samaniyar Japan ta nuna yadda aka harba rokar samfurin HHI daga cibiyar binciken sararin samaniya ta Tanegashima kai tsaye a tashar talabijin. Bayan nan rokar tana dauke da na'urar sauka a duniyar wata. Duniya ta sake waiwayar kalubalen tafiya a duniyar wata. A watan jiya, India ta saukar da wani kwambunta a kusa da tsagin kudancin wata. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya ya shaidawa shugabannin sojojin Gabon cewa hukumomin Majalisar Dinkin Duniya a shirye suke su tallafawa kasar yayin da take kokarin komawa kan tsarin mulkin demokradiyya bayan juyin mulkin da ya kawo ƙarshen mulkin iyalan Bongo na tsawon shekaru 56. Jami'an soji sun kwace mulki a ranar 30 ga watan Agusta, inda suka soke zaben da aka kammala a mintoci bayan sanarwar cewa shugaba Ali Bongo ne ya sake lashe zaben da suka ce bai inganta ba. Bongo, wanda ke kan karagar mulki tun shekarar 2009, ya gaji mahaifinsa Umar Bongo, wanda shi kuma ya shafe shekaru 42 yana mulki. Jama'ar kasar sun yi na'am da juyin mulkin. Cikin farin ciki suka nuna murnarsu a Libreville, babban birnin kasar. Kuma a ranar 4 ga watan Satumba, alkalai suka rantsar da Janar Bryce Oligui Nguema a matsayin shugaban rukun kwarya, inda ya yi alkawarin cewa za a gudanar da sahihan zaɓuka cikin 'yanci da adalci, amma bai bayar da ainihin lokacin shirya su ba. Masharhanta sun ce a lokacin da za a fara taron kasashen duniya masu karfin tattalin arzikin duniya na G20 a ranar Asabar a birnin New Delhi, da alama rashin halartar shugaban China Xi Jinping a wurin taron zai fi daukan hankalin mahalarta taron daga batun kokarin tunkarar muhimman batutuwa da ake fama da su a fadin duniya, kamar sauyin yanayi da yakin Russia a Ukraine. Beijing ta dan yi tsokaci kadan ne kan dalilan da suka hana Xi halartar taron. A cikin wata sanarwa a shafin ta na yanar gizo, ma'aikatar harkokin wajen China ta ba da sanarwar cewa Li Qiang ne zai halarci taron a madadin shi. Masu sharhi sun ce matakin Xi na kauracewa taron ya haifar da ayar tambaya, ya kuma nuna alamun cewa China ta sauya manufofinta na harkokin waje tun da ya dare karagal mulkin kasar sama da shekaru 10 da suka gabata. Xi bai taɓa fashin halartar taron G20 ko sau ɗaya ba cikin wannan shekarar, duk da janye dokar kulle ta COVID-19 mai tsanani da kuma zarcewa kan karagar mulki a karo na uku da ya saba al'ada. Tafiye-tafiyen da Xi yake yi sun ragu sosai. Wasu misalai da za a iya tabbatar da al'adar Xi sun haɗa da halartar taron G20 da aka yi a Indonesia da kuma halartar taron APEC a Thailand a bara.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya, jam'iyyun adawa na PDP da Labour Party sun ce za su kai kokensu gaban kotun kolin kasar don sake kalubalantar shugaba Bola Ahmed Tinubu, wanda INEC ta ayyana a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar watan Fabrairun bana. Bayyana shirin daukan wannan mataki da jam'iyyun suka yi a yau Alhamis na zuwa ne sau'i bayan da kotun sauraron kararrakin zaɓe ta jaddada cewa Tinubu ne ya lashe zaben. Garkai ya basha da ƙarin bayani daga Abuja.
Sa'o'i bayan yanke hukunci da kotun ɗaukaka ƙara ta yi na fatalida ƙarar da jam'iyyun PDP, Labour Party da kuma APM suka shigar, ganin cewa sun gaza wajen tabbatar da zarginsu na cewa zaben da aka yi a watan Fabrairu ba a yi adalci ba, wanda kuma hakan bai yi wa jam'iyyun adawan daɗi ba, ganin cewa ko da guda daga cikin hujjojinsu da suka gabatar bai gamsar da kotun ba. Sai dai duk da haka jam'iyyun adawa irin su PDP da Labour Party gwiwowinsu ba su sanyi ba, domin sun ce shari'a yanzu aka fara, kuma sai sun ga abin da ya turewa buzu naɗi akan neman haƙƙinsu. A taron manema labarai da jam'iyyar PDP ta yi, shugaban jam'iyyar Ambassador Iliya Damagun ya bayyana cewa wannan hukunci da kotu ta yanke ba ta yi la'akari da canje-canje da kuma sabbin dokoki da hukumar zaɓe ta INEC ta yi ba, don haka dukkan kuɗin da hukumar ta kashe wajen kwaskware dokokin zaɓe a banza ta yi su, tun da kotu ba ta yi la'akari da su ba.
Ya ƙara da cewa za su ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli.
Farko kowa ya ga abin da ya faru a kotun nan, kuma an yi canje-canje a tsarin zaɓe. Amma yanzu bisa sakamako da aka yi na shari'an kotun nan ya nuna kenan duka kudin da aka kashe na wannan canje-canje da aka yi da dokoki da aka yi aikin banza ne, an koma gidan jiya kusan shekara 10 baya. Sun yarda cewa abinda hukumar zaɓe ta yi alkawarin za ta yi an samu akasin yin wannan. Sai suka juya kuma suka ce ba lalle bane sai an yi shi, to me amfanin a fara har a ce an yi doka ana so a yi amfani da wannan? Menene dama abin nan ba ana ce masa kotun Allah ya isa ba? Za mu je, idan muka je shi ma bai gansar da mu ba, akwai kotun Allah.
Ita ma jam'iyyar Labour Party a sanarwar da ta fitar ta hannun sakataren hulɗa da jama'a Ibiyar Ifo ya ce kotu ba ta yi musu adalci ba, don haka yanzu sun fara shirye-shiryen ɗaukaka ƙara. Abdulkarim Ibrahim na ɗaya daga cikin masu faɗa aji a jam'iyyar ta Labour Party, ya ce tabbas za su ɗaukaka ƙara kuma ba za su gajiya ba, domin suna ganin za su iya samun nasara a kotun koli.
Wanda muke son mu yi shi ne mu a zauna, kada a yi rigima, kada a yi komai. Tun da akwai abin da ake cewa Supreme Court, sai mu je Supreme Court, tun da akwai wasu dattijawan a can kuma akwai wasu lawyer can, sai mu ƙara argument ɗinmu, mu ƙara nuna musu cewa lalle waɗannan abubuwan ko a ina a duniya waɗannan abubuwan lura ne, ba abubuwa bane da ake wurgarwa yadda waɗannan suka wurgarwa shi a tarakunan.
A hirarsa da muryan Amurka, Bala Ibrahim, wanda shine daraktan yada labaran jam'iyyar APC mai mulki, ya ce ayi jam'iyyun adawa da basu yarda da wannan hukunci ba, suna da ikon ɗaukaka ƙara, kuma jam'iyyarsu ta APC a shirye take, kuma ita za ta yi nasara.
Maganar damuwa ko tsorata game da ɗaukaka ƙara duk bai taso ba a jam'iyyar APC. Jam'iyyar APC jam'iyya ce mai son ci gaba. Jam'iyya ce kuma da take aiki da dukkan muradin demokradiyya. A je kotun ta gaba, lauyoyinmu za su gabatar da hujjoji, su ma lauyoyinsu za su gabatar da hujjoji, kuma muna da yakinin cewa aikata ba daidai ba ta tabbatar musu da zunubinsu.
Yanzu dai 'yan Najeriya hankulansu ya karkata ne ga ikirarin da jam'iyyun na adawa suke yi na yunkurin ɗaukaka ƙaran kotun koli. Shari'a dai mace mai ciki ce, in ji 'yan magana, kuma ba a san abin da za ta haifar ba, lokaci ne kaɗai zai bayyana hakan. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya.
Ta hukumar 'yan sandan birnin Yamai a jamhuriyar Nijar ta umarci jagororin zanga-zangar adawa da zaman sojojin Faransa a ƙasar da su mutunta doka, bayan da rotanni suka ce wasu mutane na fakewa da zaman dushe ɗin da ake yi don tafkata asa ciki har da yi wa mata fyaɗe. Wakilin muryar Amurka Yamai Sulaiman Barma ya yi kuma da ƙarin bayani.
Bayanan da hukumar 'yan sanda ta ce ta samu daga wurin da ake zaman dirshan ɗin da wasu ƙungiyoyin kwararren kula suka shirya don tilastawa sojan Faransa ficewa daga Nijar na nunin wasu mutane na amfani da wannan dama domin cin zarafin jama'a. Sabili kenan shugaban hukumar 'yan sandan birnin Yamai Janar Abdulsalam Adam Muhammad ya ziyarci inda ake wannan taro don jan hankula akan maganar rubin doka da oda.
De façon à libérer la voie express. Il y a suffisamment de place, il y a suffisamment d'espace pour que les manifestants puissent se retrouver.
Yace akwai bukatar a janye daga hanya domin akwai wadataccen filin da zai iya daukar masu zanga-zangar. Mun samu rahoton cin zarafi har ma da aikata saƙe wanda yake babu daɗin faɗa, kuma tuni muka kama wasu mutane akan wannan. Za mu ci gaba da aiki, saboda haka ya zama wajibi ku taimaka mana. Ya kamata ku kafa kwamitocin kula da aikin saka tsari. Hukumar 'yan sandan ta ce ta lura da yadda wasu ke uzurawa masu ababen hawa. Ya ce kana isowa da motarka za ka ga sun umarce ka ka sauke madubi. Ana ta bubbuga maka mota, sannan a umarce ka ka fidda bel, idan kuma ba burgare ka a ce ka fidda hular kwano. Canjin mulki baya nufin kowa ya yi abin da ya ga dama. Saka bel da ɗora hular kwano abu ne na bin doka, saboda haka ya zama wajibi mutane su kiyaye doka. Da yake mai da martani kan abubuwan ashada, hukumar 'yan sanda ta ce suna wakana a wurin da ake zanga-zangar nuna adawa da zaman sojan Faransa. Wani kusa a gamayyar kungiyoyin da ke jagorancin wannan fafutuka, Bana Ibrahim, ya ce za su karfafa matakai.
Kasan mutanen da ke halarta wannan damar dirsi, akwai wanda ke zuwa domin goyon bayan su, nuna goyon bayan su da gwagwarmaya da mun ka tsara na ganin cewa sojojin Faransa sun tahi, amma akwai kuma mun sani wasu da niyyar da sun ka zo da shi shine su ɓata wannan zaman dirsi. Kenan a gaba za mu ƙara ƙarfafa aiki tare da 'yan sanda domin mu ciyo kan irin matsalolin da shi shugaba 'yan sandan nan ya ambata.
Tun a ranar farkon kaddamar da zaman na sai yadda hali ya yi, 'yan ƙasa suka yi ta gargaɗi a dangane da munanan abubuwan da ka iya biyo baya. Jan hankulan da hukumar 'yan sanda ta yi abu ne da ya farfaɗo da muhawara akan halacci da ma salon gudanar da wannan taro.
Horar da Prime Minister ya yi conference ɗin shi, ya kwatanta ma mutane, kada ku je ku huce sojawa, ku je ku ce za ku bugi mutane. A'a, wannan ba gaskiya ba ne. In zawa za mu yi escadri, mu wuni, mu kwana, mu wuni, mu kwana har Turawan nan su tafiye su. Wannan shi ne hanya wadda ya zamanto za ta iya hudda Nijar daga cikin kakanaka. Ina na neman inci ya haɗu da keta inci, wanda sun ka tsara sun kai wannan tunanin na ma a dinga kwana wannan wurin. Ya kamata a ce hukuma ma ta bibiye su, ta bincike su, ta shi menene dalilin su ma da sun ka kirai wannan taro na a dinga tara maza da mata har an kai ga keta haƙƙin dan adam.
A ranar Juma'a 1 ga watan Satumba ne mazauna birnin Yamai suka fara tarewa a harabar sansanin sojan Faransa da nufin amsa kiran kungiyoyin fararen kula da ke gwagwarmayar ganin Faransa ta kwashe dakarunta daga Nijar bayan shudewar wa'adin 2 ga watan Satumba da majalisar sojojin da suka yi juyin mulki ta ɗibawa sojan na Faransa don su fice. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ta yanzu kuma ga Zainab da Babaji da rahoto na musamman.
A ranar Talatar wannan mako ne hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta fitar da sanarwar cewa ta fara cafke wasu mutane da take zargi da sacewa da kuma sayar da kayan tallafi da ya kamata a baiwa al'ummar jihar Nasarawa. Sanarwar da ke da sanya hannun jami'in yada labarai na hukumar daga sharkwatar ta DSS Peter Afunanya ta ce matakin nasu ya biyo bayan rahotanni daga gwamnatocin wasu jihohi ne na cewa ana karkatarwa da saida kayan tallafi da ya kamata a raba wa al'umma. Sanarwar ta ci gaba da cewa bayan gudanar da bincike sun cafke gungun masu laifi a jihar Nasarawa da suka hada da jami'an hukumar bada agajin gaggawa ta jihar ta Nasarawa da wasu 'yan kasuwa a kasuwar Modern Market Lafiya. Babban sakataren ma'aikatar yada labarai al'adu da yawon shakatawa a jihar Nasarawa Barista Yusuf Musa ya ce gwamnati ba za ta lamunci duk wani mahaluki da zai zalunci jama'a wajen saida kayan tallafi ba.
Gwamna na jihar Nasarawa Injiniya Abdullahi Sule ya ji kishin-kishin ne cewar akwai waɗansu kayayyaki na al'umma wadda maimakon a ba waɗanda abin ya shafa an shigar da shiri a kasuwa ana sayarwa. To don haka sai ya umurci hukumar 'yan sandan farin kaya na kasa bangaren jihar Nasarawa da su yi bincike. Saboda haka su kuma da suka shiga bincike sai suka a bankaɗo cewar an samu kayayyaki wadda aka ɗiba wa na hukumar ba da agaji na kasa wato NEMA kenan. Shi wannan kayayyakin ko kuma su waɗannan kayayyaki masara ne, buhu na masara da buhu na shinkafa. Buhun masara 160, buhun shinkafa kuma wato na mai kilogram 10 din nan kenan 140. Ba wai kayan palliative din da ake rabewa yanzu na gwamnatin tarayya da aka bai wa gwamnatin jihohi da kuma wadda su gwamnatin jihohi kamar jihar mu ta Nasarawa wadda shi gona ya saya ya kara, a'a ba waɗannan kayayyaki bane an kama a cikin su har da jami'an gwamnati wato su storekeeper kenan na hukumar ba da agaji na jihar Nasarawa wadda suka sayar musu da kayan, waɗanda suka saya kayan a cikin kasuwar lafiya yanzu suna hannun hukuma. Kamar yadda muka ambata ana buƙatar jama'a domin Allah su tabbatar cewa an sa ido duk wanda an ganshi yana sayar da shi da mai sayan don Allah a yi maza-maza a sanar da hukuma.
Kwanakin baya mutane na korafin cewa tallafin da ita ma gwamnati ta bayar wato kusan za a ce yayi kadan, wayan suna ce mudu ɗaya suka samu da sauransu. Kana ga shi yasa wannan karo gwamna ya je don rabon kayan nan da kansa domin ya tabbatar cewa mutane sun samu abin da ya kamata.
Sosai Ajiya Zainab, waɗannan kayan da mutane suna ce an dan ba su kadan-kadan abu biyu ya faru. Na farko siyasa ne namu na jihar Nasarawa.
An ce siyasa ne ake nufi kenan.
Abinda nake nufi shine abinda ake yayata din nan ba gaskiya bane. Yan hamayya ne sukan je ma kasuwa su dan siyo masara da dan shinkafa su dan zuba a dan gongoni su dauka a hoto a kamera su ta yayata social media. Ainihin binciken da muka yi kenan. Amma abin da ya faru kayan nan da kika ji aka kama waɗannan mutane, kayan neman nan su ne fa aka rabe, ba ma raba na taimu gudumawa da gwamnatin tarayya ta ba da shi na biliyan 5.5 wadda kowane jiya ta samu biliyan 2 ba. Mutane su yi la'akari wannan taimako da aka kawo gajiyayyu ne aka ce a basu. Saboda haka dan Allah mu natsu mu tausaya mu taimaki na kasa da mu da suka fi bukata.
Babban sakatare a ma'aikatar yada labarai al'adu da yawon bude ido kenan a jihar Nasarawa Barista Yusuf Musa. To sai dai sabanin cewar kayan na hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa ne da aka adana a jihar don baiwa mabukata. Shugaban hukumar NEMA mai kula da shiyar arewa ta tsakiya Mr. Eugene Yelong ya shaida mun cewa kayan da suka aje a wurin shine irin shuka wanda tuni suka raba wanda ambaliyar ruwa ta shafa a shekarar bara.
Mr. Eugene, wanda ya amince in maimaita abin da ya faɗa ba tare da nanaɗi muryarsa ba, yace ba su ajiye kayan tallafi ba. Hasali ma irin shuka da suka raba sun gudanar ne tare da shugabannin al'umma da jami'an tsaro, don haka ba su da masaniya kan kayan da aka karkatar da kuma sayarwa. Na kuma tuntubi shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Nasarawa, Barista Zakari Alumaga, wanda a lokacin da na yi magana da shi ya shaida min cewa dukkan jami'an hukumar na nan a ofis, ba a kama kowa ba. Mr. Alumaga, wanda shi ma ya ƙi amincewa in naɗi muryarsa, ya ce suna nan lafiya ba wata damuwa. Na kuma tuntubi shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa ta jihar Nasarawa, Alhaji Turaki Gamji, don jin irin matakan da za su ɗauka kan 'yan kasuwa da aka samu da hannu a sayen kayan tallafin.
Alhamdulillah, musamman yanzu muna jira ita hukuma ne ta farin kaya ta kare aikinta tsakaninta da su a hukumance a gwamnatance, sannan kuma mu a ƙungiyance mu ɗauka musu ga ƙwaƙƙwaran mataki dangane da irin henti da suke son su ɗauka su yi wa ɗaukakin 'yan kasuwa a faɗin jiha, wadda mu mun sani mun shaida masu gurɓatattun zukata a cikin koko a cikin 'yan kasuwa su ne suke yin wayan wayannan al'amura, wadda mu ba za mu yi ƙasa a gura ba. Bayan ita jami'an farin kaya ta gama ƙididdige, ta tantance, ta yi iya hukuncinta, sannan mu kuma a ƙungiyance za mu zo mu ɗauki mataki mu ma mai hukunci irin namu dangane da abin da zai iya zama izina ga wadda suke da niyyar aikata irin wayannan ababai koko masu yi a bayan fage.
Tun farko dai wasu jama'ar jihar ta Nasarawa sun yi ta korafin cewa kayan tallafin da suka samu bai taka kara ya karya ba, yayin da wasu ma ke cewa a rediyo suke ji cewa ana raba kayan tallafi. Malam Bala Alhaji Sarkin Yagwa ya ce yanzu ne al'ummar yankinsa ke buƙatar tallafi saboda ɓarnar da ambaliya ta yi musu.
Tallafin nan baya zuwa hannun talakawa, musamman kin ga yanzu gashi kamar shekaran jiya ambaliyar da aka yi a kofin ƙaura, ruwa shiga gidajen mutane, waɗansu mutane guda biyu har sun mutu dalilin ruwa. Ya kamata gwamnati ta dube mu, mun talakawa. Yanzu kin ga duk abincinsu da ina gidan ya lalace, ruwa tafi da shi, waɗansu katangansu ya rushe. Dole su buƙatan a ba su siminti, a ɗan ba su abinci da sauransu. Kuma duka matsalan gada ne, saboda gadan da ina wurin tsohon gada ne, kuma wannan gadan ya nutse a ƙasa duk lokacin ruwa ya zo ba ya iya wucewa.
Malama Rode Kefas ta ce ita dai ba ta san inda ma ake raba kayan tallafin ba.
To, mun dai muna ta jin labari gaske bai zo hannunmu ba, kila suna da waɗanda suna ba su. To, gwamnati sun yi kokari amma abubuwan nan suna bin hanyar da ba daidai ba, domin mu kamar irin mu talakawa nan ba ma samu ba. To, ba ganinmu da ya kamata idan za su raba sai su tabbatar kayan na ya iso wuraren da ya kamata ya iso, amma dan sun bayar haka yana karasa hanya, baya iso inda ya kamata ya iso ba.
Shiko Alhaji Adamu Turakin Kireyi ya mika kokon baransa ne ga hukumomi don samun kayan tallafin.
To, mu ya ana cikin gaskiya mu samu tallafin da aka bamu a cikin gari, kamar da farko da gwamna ya zo fada ya gudanar da ayyukansa na baiwa mutane tallafin din. To, ana cikin gaskiya ne martaba shugabanmu na majalisar dattawa na kasa gaba daya sarkin lafiya, to ya yi ta kokarin kowane dakaci da kowane hakimai ya ba su haƙƙin jama'a su baiwa jama'a. To, ana kikanin gaskiya waɗannan mutanen sun gudanar da ayyukansu duka kamar da aka ce su kai kiri masu yin shi. To, sai dai abu ne wanda kowa ba zai faru da shi ya ce shi lallai sai ya samu ba. To, akwai da suka samu, akwai da kuma Allah bai sa sun samu, amma sun ce jama'a su kwantar da hankalinsu kafin nan gaba kaɗan in Allah ya sa za su sake wani. Kowa zai iya samu dai don gwargwadon abin da Allah ya ba shi daman ya samu.
A cikin watan Agustan wannan shekara ta 2023 ne dai gwamnatin tarayya ta amince da bada kowace jiha naira biliyan 5 don sayen kayan abinci da tireloli 5 na shinkafa don rabawa al'umma da zimmar rage raɗaɗin cire tallafin man fetur da gwamnati ta yi. Gwamnatin tarayyar ta kuma amince a rabawa jihohi buhunan masara 40,000. Al'ummar jihar ta Nasarawa dai sun yi fatar hukumomi za su zurfafa bincike don ganowa da hukunta waɗanda ke fakewa da matsayinsu suna cutar talakawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
To, madalla, yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Kowane ƙwallon ƙafa ta ƙasar Spaniya ta kori kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta mata Jordi Vilda daga bakin aiki wanda har an samu sabon koci zuwa kungiyar sai dai inda cewar kuririn kocin salama da aka yi masa daga bakin aikin rashin adalci ne masharhanta na ganin cewar koran da aka yi wa kocin na da nasaba ne da abin kunya da shugaban kungiyar kwallon kafar kasar na Spaniya Luis Rubiales ya aikata na sumbantar bakin yar wasan kwallon kafar kasar Jenny Hermoso ba tare da amincewarta ba a sa'ilin da kungiyar kwallon kafar ta ciyo kofin kwallon kafa na mata na duniya da ya gudana a kasashen Australia da New Zealand. Tuni dai hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta dakatar da Luis Rubiales na tsawon watanni 9 daga harkokin kwallo. A gefe guda kuma mata a kasar Spaniya sun gudanar da zanga-zanga inda suke bukatar da Rubiales din ya sauka kwata-kwata daga bakin shugabancin hukumar kwallon kafa na kasar Spaniya din. Yanzu kuma sai batun shirin zaben gwani a fagen kwallon kafa na duniya wanda ake gudanarwa shekara-shekara a kasar Faransa. Ana kasa da watanni 2 bayanai na nuni da cewar halin da ake ciki an gabatar da sunayen mutane 30 da ake ganin sun cancanta domin daukan kofin. Daga cikin mutane 30 din ne kuma mujallar kasar Faransa ta kafa wata hukumar alkalai daga 'yan jarida wanda za su zabo 'yan wasa guda 5 na gaba-gaba. Sunayen 'yan kwallo guda 5 da ake sa tsammanin za su ci kofin sun hada da Lionel Messi dan kasar Argentina da ke buga kwallo a kasar Amurka. Akwai kuma Erling Haaland dan kasar Norway da ke wasa a club din Manchester City a kasar Ingila. Akwai Rodri dan kasar Spaniya da shi ma dai ke taka leda a club din Manchester City a kasar Ingila. Sannan akwai Kylian Mbappe dan kasar Faransa mai taka leda wa club din PSG. Akwai kuma Vinicius Junior dan kasar Brazil yana wasa a club din Real Madrid a kasar Spaniya. Idan ba a manta ba, Karim Benzema shine ya lashe kofin a shekarar bara. A yanzu kuma Cristiano Ronaldo ya sake kare tsarin wasan kwallon kafa na kwararru na kasar Saudiya cewa ya zarce na kasarsa wato Portugal a bangaren gogayya. Shi dai Ronaldo ya koma club din Al Nassr ta kasar Saudiya ne a watan Janairun wannan shekara ta 2023. Ya bar club din Manchester United ta kasar Ingila. Daga ƙarshe za ku ji cewa an kawo ga ƙarshen kikikaka tsakanin hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF kuma kocin kungiyar kwallon kafan Najeriya Super Eagles Mr. Jose Santos Pesero bisa yadda aka cimma yarjejeniya da aka kulla da Mr. Pesero za a zartare kuɗin da ake biyansa albashi kuma ya amince da wannan yarjejeniya zai ci gaba da horar da 'yan wasan Najeriya. Ni ne Abdulhamid Muhammad daga birnin Bocin Yanzu.
Yanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
Yan takarar manyan jam'iyyun adawa a Najeriya sun ce za su sake ɗaukaka ƙara kan hukuncin wata kotu da ta tabbatar da nasarar Bola Tinubu a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a watan Fabrairu, inda suka yi ikirarin cewa an tafka maguɗi sannan akwai kurakurai, inji lauyoyinsu. Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP da ya zo na biyu da ɗan takarar Labour Party Peter Obi wanda ya zo na uku sun roƙi kotun da ta soke zaben suna zargin cewa komai game da wannan zaɓe na cike da maguɗi da kuma gazawar hukumar zaɓe na tattara sakamakon zaben ta hanyar yanar gizo. Suna so a tumɓuke Tinubu. Sai dai kotun sauraron ƙararrakin zaben shugaban ƙasa a ranar Laraba ta yi watsi da ƙararrakin da suka shigar ɗaya bayan ɗaya a hukuncin da kotun ta ɗauki sama da sa'o'i 11. Japan ta harba roka mai na'urar hango nesa wadda za ta iya bibiyar gano tushen duniya. Hukumar binciken sararin samaniyar Japan ta nuna yadda aka harba rokar samfurin HHI daga cibiyar binciken sararin samaniya ta Tanegashima kai tsaye a tashar talabijin.
Kuma sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan ashirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger da Kamaru da Chadi wato 5 na safe kenan agogon Ghana, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. A makafin nan bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga mai sauraronmu Muhammad Salihu Ƙauran Namuda bisa rasuwar mahaifinsu Alhaji Salihu mai gyaran agogo wanda Allah ya yi wa rasuwa a ranar Litinin, da fatan Allah ya gafarta masa ya kuma ba iyalansa haƙurin wannan rashi. Sannan kada ku manta kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com a duk lokacin da kuke so ku ji wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika muna nan a Twitter wato X ko Facebook da kuma Instagram, duk za ku samu labarai da dumu-dumunsu. yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta tani gabatarwa da Fiona Nandudu da kuma Des McConan da suka taimaka wajen hada wannan shirin, sai kuma injiniyanmu ne wato Jumbe Hamza. Ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a shirinmu na gobe da safe idan Allah ya kai mu.